Godini.
Ah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا وان رانا تا رمضان ترشن قوما فكيا يو أشرن قوتن رمضان ta wannan shekara ta hijira ta 44 da 41,400 wanda ta dace da ranar 13 ga watan 5 shekara ta 2020 ta miladiya za mu yi majalisi na 20 a cikin majalis ɗin tafsirin alkur'ani yau insha Allah za mu tashi aya ta 81 a cikin suratul mu'minun babu tambayoyi ko to abari sai gobe kawai a makaranta bismillah na'am to wannan rana wannan yace malam tambaya ta ita ce shin annoba ta kan dauki lokaci mai tsayi cikin al'umma ba ta gushe ba kuma shin akwai wata ka'ida a shari'a da ake gane cewa cuta ta zama annoba sannan malam dan Allah ayi mana karin bayani game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annoba da dujal ba za su shiga Makka da Madina ba don naji wani malami yace hadisin ƙarya ne wannan ta da alaka da taji wannan tambayar farko cewa shin annoba ta kan dauki lokaci mai tsayi cikin al'umma bata gushe ba wannan Allah ne ya bar makansa sani Allah ne ya bar makansa sani akwai hadisi da ake ruwaito wa cewa idan wani tauraro ya bayyana to zahabatil aha an ahlil balad to cuta za ta gushe ga barin mutanen gari to amma wannan hadisin na farko dai tukuna akwai magana akan ingancin sa bai inganta ba kuma a bisa kaddaran ingancin nasa Ibn Umar ya fassara shi da cewar wato shine ma'anar abinda ake nufi idan wato dabinai suka nuna alama ce ta canjin yanayi lokacin nunan dabino wanda yake galiban yana zuwa a cikin ranar 21 ga watan Mai irin yadda tafiyar yanayi yake to waɗansu masu sha'anin harkar ilimin taurari sai suka ce idan annoba ta zo wato a cikin fasali wanda yake kafin nan to lokacin da yake dacewa da 21 ga watan Mai in wannan tauraro ya bayyana za ta kau to amma wannan faɗin haka da rata ya shida tauraro wannan sanya ma tauraro tasiri ne wanda yake yana daga cikin abin da yake warware imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin bayan wani ruwan sama da aka yi a Hudaybiya bayan yayin sallar asuba sai ya ce kun san abin da ubangijin ku ya faɗa ya ce bayina sun wayi gari mumini da ni da kafiri da ni wanda yace an yi mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa wannan shine mumini da ni mai kafirce ma tasirin tauraro wanda yace an mana ruwa saboda tauraro ya fada waje kaza da waje kaza to wannan shine kafi wanda ya kafirce mun yayi imani da tauraro dan haka a ce in tauraro ya fada wani waje wannan shine zai kawo karshen annoba itikadin wannan yana daga cikin itikadin kafirci wanda ya wajaba mutum domin ba da tasiri ne ba da yadda ne da tasirin taurari akan abin da yake gudana a bayan kasa in ko ba tare da itikadin tasirin su ba an sanya wannan shine alamar gusarwar to wannan bid'a ce muharrama wannan haramun ne saboda an sanya ma tauraro aikin da shari'a ba ta nuni kan cewa yana yin sa ba tauraro baya nuna alamar lafiya da rashin lafiya ko alamar wani abu wanda yake na kaddara Allah saboda haka babu wata ka'ida ta shari'a da ake gane cewa wato da aka ce ga iya lokacin tsawon afkuwar annoba Allah ne ya bar makansa sani yana daga cikin abin da Allah yake jarabawansa da shi shine kuma ya san lokacin da yake yayewa Allah ya yi mana cewa kuma akwai wata ka'ida a shari'a da ake gane cewa cuta ta zama annoba ka'idar da malamai suka sanya wannan ba ka'ida ce ta shari'a ba ka'ida ce ta ma'ana ba ka'ida ce ta fiqhu ba abinda ma'anar abinda ake dauka a cikin ilimin dabi'a wanda shari'a ta yadda da shi cewa abu annoba ne shine idan abu ya zamanto wato yana sauran yaduwa kuma yana sanya saurin mutuwa kaga ai ko a yanzu ma yawanci ba a cewa cuta ta zama annoba pandemic sai idan wato kungiyar lafiya ta duniya WHO World Health Organization sai sun ce wannan cuta ta zama to pandemic ai kaga da aka fara cutar a China tun cikin December sai da tukuna aka dauki lokaci kafin WHO su sanar da cewa wannan ta zama pandemic akwai epidemic wanda yake ita ma annoba ce amma ita majalinta iyakantacce ne a gunduma take faruwa amma in ta zama to ta fantsama a ko ina kuma tana saurin sa kisa ana saurin daukanta to wannan shine wanda ake ce ma annoba abu ne wanda yake ilimin dabi'a da ilimin likitanci shi yake tabbatar da shi su malaman shari'a za su yi aiki ne da abin da kwararru malaman likitoci suka faɗa sai su dabbaka hukunce da suka shafi annoba a kansa amma ba su ne za su ce wannan abin annoba bane amma abubuwan da malamai suka faɗa wanda yake kuma da shi ne masu ilimin likitanci ma suke amfani da shi shine wannan wato saurin yaduwar cuta da yawan kisa da kuma fantsamanta a cikin duniya a wurare daban-daban masu yawa sannan dangane da karin bayani game da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa annoba da dujjal ba za su shiga Makka da Madina ba je mun yi bayani an yi cikakken bayani ba cewa ba za ta shiga ta'un aka ce kuma Madina aka ce ba wai hadda Makka ba to ina ga tambaya ta biyu a bari sai gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
الله يقول بل قالوا مثل ما قال الأولون بس يأمفاني ده هنكلون سبحان شيني وانا إضراب دن بل واتو ده الله يقول أفلا تأقلون دمي بذلك يأمفاني ده هنكلون كبه تسي الله يقول التفاتي kamar yana ba da labarin su ne cewa wayannan ba su cancanci ma a ambace su ba an fuskance su da zance tunda ba su yi amfani da hankalinsu ba sai Allah yake cewa ka dube su shine bal ba su yi amfani da hankalinsu ba qalu mithla ma qala al-awwal sun fadi irin kwatankwacin abinda mutanen farko suka fada wato wajen kore tashi bayan mutuwa ba su fadi wani abu ba illa wato ma'ana maimakon su yi amfani da hankalinsu sai suka yi taklidi shine ka samu ana magana kai ma ka bi wannan magana ba tare da kai amfani da hankalinka ba saboda haka kamar idan an fada rami kai ma ka yadda ka je ka fada rami din bayan kuma Allah ya baka hankali idan ana tafiya kasancewar hanyar da aka ba za ta bulle ba ai ba za ka ce tunda kowa ne yake tafiya kai ba ka tafi ba sai ka tsaya kai amfani da hankalinka daga alamomin da Allah ya baka dan kai ma kakkabi to su sai suka yi taklidi bin iyaye da kakanni akan bata ba hujja bane yayin da Allah ya ba mu mutum hankali wajibi shine mutum ya tsaya amfani da hankalinsa to shi yasa Allah ya aibata su anan kuma aka yi iltifati ya zama to ana ba da labarin su ga mutane su kula wato ku kula wayannan mutane ba su yi amfani da hankalinsu ba sun fadi irin abin da mutanen farko suka fada ne menene abin da mutanen farko suka fada qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabu'uthun suka ce yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya da kasusuwa a inna lamabu'uthun yanzu wato ana tayar da mu to shine abin da mutanen abin da suke fada na farko laqad wa'idna ai hakika an alkawarta mana wannan nahnu wa aba'una da mu da iyayenmu laqad u'idna nahnu wa aba'una haqiqa an alqawarta mana da mu da iyayenmu na farko an alqam mana alqawarin wannan wato cewar in mun mutu zamu tashi an fada mana in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane illa tatsuniyoyin mutanen da wato al-asatir shine jam'u ustura shine kareraki da aka rubuta su kamar da yanda ake ga a gataran gatanin ku ta zo mu jita wato wannan hira ce ta tatsuniya ta mutanen da wato suka yi istighfafi da abu wanda yake mai girma shine al'amarin sa'a bal kadzabu bis-sa'a wa atadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira sun kareta sa'ar al-qiyama bayan gashi Allah ya sifanta ta da cewa saqulat fis-samawati wal-ard ta nauyaya a sama da ƙasa amma suka kareta ta suka mai da ita tatsuniya to har da cewar ai iyayenmu da kakanninmu ma an alƙawarta musu sun zo sun tafi sun mutu tunda suka mutu wani ya dawo an yi tashin alƙiyama sannan kuma a zo a ce mana za a yi tashin alƙiyama yanzu wannan hujja ce to da suka ce da basu da ba a yi tashin alƙiyamar ba a sun da ba a yi tashin alƙiyama ba da suka mutu din sun samu sila da ku ne sun gaya muku cewa mun mutu mun je mun gani an gaya mana babu tashin alƙiyama mun zo yakini bal alal aks daga cikin abin da Allah yakan bude na Allah madaukakin sarki ya ba ku hankali ku yi tunani ya sanya ayoyi akan da suke shaida akan tashin alƙiyama sannan kuma isharori Allah yakan bayar ga mutane ta ilimin ruhi ta abubuwan tasarrufi na ruhi da mutum wani zai gani ba yadda zake da shi ba zai taba musu tashin alƙiyama ba ko ta kissa da na taba fada wanda daga cikin mutanen da ya faru ga wani bawan Allah wanda yake ɗaya daga cikin abokan wani fitaccen mutum ne a nan garin a yake shi yake fada mana wannan kissar abokin su ne babu irin saban da baya yi ba ruwansa da addini ga ilgili da addini wataran sai ya kwanta bacci minti 15 ya bacci da rana minti 15 ya bacci baccin rana wajen karfe 2:30 wajen zuwa wajen karfe 3 kai ya bacci a cikin baccin nan sai ya mafarki an yi tashin alƙiyama an kawo shi gaban Allah abinda yake yi an yi masa hukunci an ce hukuncin sa zai je yi shekara 100 a cikin wuta kuma aka je aka sa shi a cikin wutar a minti 15 sai da yayi wannan shekara 100 a cikin minti 15 yana ganin shekara 100 yayi ya fito da ya farka mutumin nan ya zautu mutumin nan ya zauta hankalinsa ya jirkita sai bayan wata 6 sannan hankalinsa ya dawo jikinsa wannan shine dalilin tubansa hankalinsa na dawo jikinsa shine ya shiga taitayin sai ya fuskanci Allah an nuna masa karara yanzu wannan ba za ka yi musu da shi ba iyayensu da kakanninsa su ne suka shiga suka je suka gano to irin wannan da yawa yana faruwa in ka karanta kitabun ruh na Ibn al-Qayyim za ka yi ta ganin irin waɗannan abubuwa haka Abdullahi ibn Umar wataran ya mafarki cikin dare an kamo shi an zo za a jefa shi cikin wutar jahannama gashi yana ganinta sai kawai ya ji an ce masa kada ka razana ba komai shine hankalinsa ya tashi ya je ya gaya ma ƴar uwarsa Hafsa ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwanki Abdullahi ibn Umar salihin mutum ne ya rinka kiyamul layl tun daga ran nan Ibn Umar ce bai bar qiyamul layl ba kamar ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ne abokanmu ba zan faɗi sunansa ba dai amma shi azumin litinin da alhamis bai damu da shi ba baya yi har ma yana aibata waɗanda har ma yana cewa ku ba ka wurin komai sai kawai azumin litinin da alhamis shi baya yi to sai wata ran ya mafarki wani abokinsa ya zo kira shi ya ce kai annabi yana cikin wannan gidan sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi ma ya zauna da mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka kawo abinci iri-iri sai ya ce wa mutane su tashi su ci shi ma zai tashi shi zai ce a banda kai sai ya ce wannan na masu azumin litinin da alhamis ne kai ko ba ka yi a mafarki ya ce kai ko ba ka yi tun daga nan shehi bai bar azumin litinin da alhamis ba tun daga wannan mafarkin. To akwai abubuwa na alamul arwah. Na'am.
Kaman murabba gida ba mai kiyamun layl.
A madadin kiyamun layl sai a yi ta daidai gwargwado. Ai cewa aka yi fasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min al dulja. Ku yi amfani da farkon wuni da safe, dikirin safe da na yamma da kuma dan kadan na daren, shine ko da sudu sun dare mutum ya tashi ko minti 15 ka tashi ka samu sallah da daddare. In ba za ka iya yi a ƙarshen dare ba, to a farkon dare kafin mutum ya kwanta kwarai shine ya samu jinsa na dare. To waɗannan ashahid da suka ce iyayenmu an musu alƙawarin wannan, kuma wato ba abin da ya nuna kan cewa akwai tashin alƙiyama, wannan ba dalili bane, ba hujja bane, saboda iyayenku da iyaye da suka tafi lahira kad afdau ila ma afdau ilai, sun tafi zuwa ga abin da suka tafi zuwa gare shi. Daraju kama darajal ula'i kamar yadda na farkon suka tafi, duk sun tafi, ba ka jin duriyar su, hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum riksa, ba ka jin duriyar su, ba sun je ne sun gano cewa ba haka bane suka gaya muku kan cewar babu, har kuka gaskata su kuke taklidi da su. Su ma haka suka yi amfani, ba su yi amfani da hankalinsu ba, kamar yadda ku ba ku yi amfani da hankalinku ba. To sai Allah ta'ala ya ce qul limanil ard, an karanta qul limanil ard wa man fiha, ta 84 kenan ko?
Qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun fayaqulun lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا
to sannan Allah jalla wa ala sai ya ambaci abubuwa waɗanda suke babu makawa a yi ikirari da su, a tabbatar da su, kuma tabbatar da su yana lizimta kaɗaita Allah da gaskata cewa Allah mai iko ne akan zai dawo da halitta bayan sun mutu. Allah ya ce qul limanil ard, ce ne limanil ard wa man fiha, ƙasa da abin da ke cikinta shin nawa ne ne? Sai yaquluna lillah, za su ce maka na Allah ne. Qul afala tadhakkarun, to ce ne musu, me yasa ba za ku hankali, ba za ku yi tunani ba, me yasa ba za ku yi tunani ku fadaka ba? Domin idan sai Allah ya fara da abin da ke shine mafi kusa da su, shine kasa da abin da ke cikinta, na waye sun san ba na gumaka bane, kuma sun san ba za a ce a ba na kowa bane, an taba za ka samu abu kace ba na kowa bane. To su da kansu za su shaida da kan cewa na Allah ne, saboda suna ganin kasar shine yake tasarrufi a cikinta, abin da ke cikinta suna ganin shi yake tasarrufi a ciki, ba mai iko a cikin kasa, akan kasa da rayar da ita bayan ta mutu, da kashe ta bayan ta rayu, da halitta iri-iri wanda ba a nemi shawarar ku ba dan ai irin wannan halitta, da wanda kuke so da waɗanda ba kwa so, har da irin su sauro, har da irin su corona, duk nawa ne, duk na Allah ne, da kuma waɗanda kuke so kuke farin ciki in kun gan su, irin su jimmuna, irin su ɗawi su da sauransu, duk na Allah ne, shine ya muku wannan. Duk zato za su faɗi wannan, kun ga wannan a cikinsa akwai ikirari da tauhidin rububiyya, cewa Allah shine wanda yake mai tasarrufi, ai shine mamallaki, shine mahalici, shine mai tasarrufi. To in kwa shine ba gumaka ba, don me za ku bauta ma gumaka? To sai shine, sai nan yace qul, ce ne musu afala tadhakkar, aka maimaita qul din, duk inda ake fada ka fada ake masa umarni, wato abu ne mai muhimmanci da yake bukatar idan me yake bukatar wato a kasa kunni aji wato ga ya musu dan me bakwa wato at-tadhakkur at-tadhakkur shine tunani da fadaka dan me ba za ku fadaka ba wato ma'ana ku duba wannan ya isa ya nuna muku cewa idan dai wanda yake da tauhidin rububiyya wanda ya kadaita a cikin halitta da mallaka da tasarrufi to shi ya cancanta a bauta mashi shi kadai ba wani ba kuma shi ya cancanta a yi mada'a in yace a yi masa da'a to sannan ya yi intikali wato in kuka yi tunanin za ku san cewar mai iko akan halitta a farkon farin farko to shine mai ikon akan ya dawo da ita bayan mutuwa kuma mai iko akan halitta shine wanda yake ya cancanci dayanta ta Allahnta wannan ya nuna tauhidi domin inda ba shi shi kadai bane Allah ba zai yi ya zama to shine kadai yake da mallakar kasa ba da wani yayi munaza'a da shi da wani yayi tare da wani yayi jayayya da shi qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ce ne wani ne ubangijin sammai guda bakwai da kuma ubangijin al'arshi mai girma sai ya intikali ya zuwa ga abin da yake ya danfi nisa daga gare su shine sama suna ganin sama to wai ubangijin saman samman nan guda bakwai sammai guda bakwai wadansu ana cewa wato mataki mataki ne na sama wanda Allah shine kadai ya san iyayen da ya tsara sama wannan halitta ta sama zuwa matakai guda bakwai wadansu kuma suna cewa ana nufin wato sammai hanyoyin da taurarin nan guda bakwai suke tafiya a kansu wato da rana da wata da mushtari da zuhal da utaridu da sauran waɗannan taurari waɗanda suke a cikin al-majmu'atu shamsiyya solar system waɗansu suna fassara shi da haka amma wannan abu ne wanda yake halittar sama Allah ne ya ban kansa sani saboda ita kanta halittar sama ka kwanta da daddare kawai kana ganin sararin samaniya da taurari shi kansa ya ishe ka sanin girman wannan halitta sama girman nata yayi girma to sai kuma yace wa rabbul arshil azim da ubangijin al'arshi ne girma ita shi al'arshi ya hada sama da abin da ke cikin ta ya hadiye annabi sallallahu alaihi wasallam yace sama bakwai da abin da ke cikin ta da kasa da abin da ke cikin ta bata fi kawanya da aka jefa a cikin wawa keken fili ba dangane da al'arshi wato sama da kasa din da abin da ke cikin ta shine kamar kawanya al'arshi shine wawa keken wannan fili to Allah shine ubangijin wannan to kai tunani yaya girman wannan al'amari yake yaya girman Allah yake to qul afala tattaqun to ce ne musu sai ya quluna lillah za su ce maka na Allah ne qul afala tattaqun to ce ne dan me ba za ku ji tsoron sa ba ba za ku ji tsoron saba masa ba ku yi da'a gare shi ku kade tashi da bauta gashi shi da yake da wannan girma shine yake umartar ku dan me ba za ku bi umarnin sa ba wato sanin girman Allah yana daga cikin mujibin abin da zai saka ka fi umarnin sa na taba ba ku labarin wani wani clip da aka yada shi do an yada shi ne domin a nuna wato girman Allah aka nuna mutum sannan aka nuna abin da mutum ya gina dogayen gidaje irin hawa 102 hawa 105 hawa 110 dogon gida sai aka sami ginin nan da tsawon sa sai aka manta shi da dutse daga cikin duwatsu da Allah ya halitta a bayan kasa sai ga shi ginin kamar wani dan kwali ne dan kankani da yara suka yi mutumuntumi in ka ce za ka dauki hoton sa da dutse babba irin duwatsun da Allah yake halitta dan sai ka gaggari wanda aka yi irin waɗannan dogayen ginin nukan wanda yake a bakin duwatsu sai ka ga duk abin da mutane suka gina kamar waɗansu wada ne dangane da duwar watsin da suka kewaye shi to sai aka nuna kuma duwar watsin nan ga baki ɗaya a cikin duniya suke to aka duba duniyan nan in aka ce za a kamanta ta da rana kamar ɗan ɗigo ne da kamar wato yar bal ce ga kuma rana katotuwa da ita sannan aka zo aka nuna rana a cikin sauran taurarin da suke cikin galaxy ɗin Milky Way sai kaga duniyar wato yar karamar balci to in aka nuna kuma irin galaxies din da ake da su sai kaga duniya ba ta fi ɗan ɗugo ba. Ɗan ɗugo ba, ko launinta ba za ka gani ba. Da a cikin milki wai sai dai ka rinka ganin wata wani ɗan shuɗin ɗugo, haka za ka rinka ganin ta ɗan ƙanƙani. Duk a ciki ne fa kafircin masu kafircin nan, da fir'aunancin fir'aunonin, da shegantakan masu shegantakar, duk a cikin ɗan wannan ɗan ɗugon ne ɗan ƙanƙani a cikin milki wai ba. To ballantana kuma a cikin sauran galaxies. Sannan aka kawo irin sauran halittu na Allah da yake ba da ambatonsu, wanda daga cikin ayoyin Alkur'ani aka ciro su a waɗanda yanzu ilimi yake nuna, ake ƙoƙari ake fassara waɗansu ayoyin Kur'ani ne irin waɗannan halittu na sama. Domin bayan galaxies ɗin ma idan suka haɗu kuma abin da suke zama, to sannan bayan wannan gabaki ɗaya ga al'arshi, sannan duk wannan fa halitta ne na Allah. To wannan ai ya isa ya sanya ka ka ji tsoron Allah. In aka ce wannan Allah mai wannan girman, mai wannan girman halittar, shi ne ce kai kaza, ai sai ka rusuna, sai ka rusuna, saboda wannan zai sa ka san girman Allah. Wato yana da kyau mutane a nemi wannan clip din a gani. Akwai aya babba a ciki, Allah ya yi mutumin fatahi wanda ya hada waɗannan abubuwa da irin abu ne wanda yake yayin da ko yaushe idan mutum ya ga wannan, idan ka ce subhana rabbiyal azim, za ka rinka halarto waɗannan, wato kana ganin halittun Allah masu girma, zai nuna maka sanin girman Allah. To bayan wannan kuma sai aka ta intikali ya zuwa ga abin da yake shi ne mafi nesa, shi ma wanda yake nuni akan girman Allah, ya ce qul man bi yadihi malakutu kulli shay, ce ne wane ne wanda cikakken mulki da tasarrufin dukkan al'amuran, dukkan wani abu yake hannunsa. Malakut, wato abin da ake nufi da malakut shi ne kamar yadda Ibn Ashur ya fassara shi da shi, shi ne wato al-mulk, wannan sifa ce ta mubalaga a cikin mulki. Mallaka wato zai zamanto kawai mallaka ta zahiri, amma malakut cikakkiyar mallaka ta zahiri da baɗi. Shine yace al-mulkul muqtaran bit-tasarruf, shine mulki wanda ya hadu da tasarrufi. Allah ya mallaki komai, kuma shine yake ko mallaka, shine yake tasarrufi a cikin komai. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, babu wata dabba face Allah yana rike da makwarkwadarta. Duk wanda yake tafiya a bayan ƙasa, Allah yana rike da makwarkwadarsa, wato control ɗinsa gabaki ɗaya yana hannun Allah. To wannan shine malakut. To yace qul man bi yadihi malakutu kulli shay, kun ga wannan ɗaya daga cikin sifofin da Allah yake makansa yabo. Fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un, dan haka duk tsarki ya tabbata ga wannan ubangijin da yake mulki cikakke na kowane abu a hannunsa yake. Wa huwa yujiru, kuma shine wanda yake bada kariya, wato yake bada kariya da taimako da tsari da duk wanda ya neme shi. Shine za a ce Allah ka cece mu, Allah ka tsirtar da mu, Allah ka kare mu, Allah ka kiyaye mu. Shine yake bada jiwar, wato wanda yake bada kariya, yace kada ka ji tsoro, ka samu makariya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa huwa yujir, shi Allah shine wanda yake yin wannan. Wala yujaru alai, ba a samun mafaka daga gare shi, ba wanda ya isa ya bada kariya daga Allah. Akwai wanda ya isa ya ce yau Allah zai maka abu, ya ce a'a, Allah ba zai maka wannan ba. Inda banda irin tatsuniyar da za a ce wai wani ya tafi an ɗauki ran uwarsa ya je ya bi mala'ikan ya kwaso ya fizge birgamu ya je ya je hoshi, duk waɗanda suka mutu a wannan rana rayukansu ya dawo, wai wannan tatsuniyar, wannan tatsuniyar. Ai Allah la yujaru alayhi, babu wanda yake cewar zai ba da kariya daga Allah. Waye isa? Wa hum shu fa mala'iku, fa Allah ya ce wa hum min khashyatihi mushfiqun, suna raurawa, suna kaffa saboda tsoron Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada, ba sa zuwa su ce gaba gadi sai Allah ka ba mu ceton wani, sai wanda suka san Allah ya yarda da shi. Mala'iku shi yasa kuma Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi, wane ne wanda zai yi ceto a wajen Allah in ba da izininsa ba? to ballantana kaga sai dai a nemi ceto a wajensa, amma ba a ce a kare wani daga gare shi ba. Duk wanda Allah ya kama shi ya kamu, ba wanda ya sai cece shi, ba wanda ya sai hana Allah akan zartar masa da azaba. In kuntum ta'lamun, in kun kasance kuna sani. Sai yaquluna lillah, za su ce maka wannan na Allah ne, wato malakutu kulli shay din, a mulkin dukkan wani abu na Allah ne. Ulfa anna tusharun, to ce ne musu ta yaya ake yaudarar ku, ta yaya ake dimautar da ku. Wato wannan ya kunshi ma'ana biyu: ta yaya kuke bari ake dimautar da ku, ake sa ku kuna takdirin iyaye da kakanni, har ba ku yi amfani da hankalinku ba. Allah ya kafa muku irin waɗannan dalilai. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kusan gaskiyarsa, ya zo ya gaya muku waɗannan abubuwa, wanda dukkan mai tunani idan ya yi tunani zai gane gaskiyar tasa. To sannan kuma ku zo ku ce bal nahnu mashurun, a'a an sihirce mu, an yaudare mu. To ta yaya ake yaudarar ku? Ta yaya kuke bari ake, wato ta yaya ake yaudarar, da ma'ana biyu ne. Ma'ana ta farko, ta yaya kuke bari waɗansu suna yaudarar ku, su jefa ku daji? Ma'ana ta biyu kuma, ta yaya za ku ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaudarar ku, yana sihirce ku? Menene sihiri a nan? A ce muku ku yi amfani da hankalinku, a gaya muku irin waɗannan dalilai na hankali, shine sihiri? Fa anna tusharun, ta yaya ake sihirce ku? To sai Allah ta'ala ya ce:
bal ataynahum bil haqqi wa innahum lakazibun ma ittakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan ladhahaba kullu ilahin بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
الله يجي بل أتيناهم بالحق بل إنا كوكنا بأيودري سبا ba a sihirce su ba, ba a kawar da tunaninsu ba, ko kaɗan ba haka ba ne. Abin da yake hakika shi ne: ataynahum bil haqq, mun zo musu da gaskiya. Wa innahum lakadibun, kuma hakika su tabbas maƙaryata ne. Maƙaryata ne a cikin abin da suka faɗa cewa Allah yana da abokin tarayya. Maƙaryata ne a cikin abin da suka faɗa cewa ba za a tashe su ba bayan mutuwa. Amma Allah ya ce mun zo musu da gaskiya. Allah ne da kansa yake faɗan wannan. To kaga wannan shi ne Alƙur'ani. Al-Qur'ani haka zai ce: wa qulil haqqu min rabbikum, wannan ita ce gaskiya daga Ubangijinka. Ba wani cewa ana rairayarka wai ka zo ka yadda. Haka yake, ko ka yadda ko kar ka yadda, ka yadda don kanka ka tsira, don saboda ita gaskiya ba abin da zai cuce ta. Abin da ake nufi da gaskiya fa shine tabbatacce, ita ce tabbas. Tana nan, ko ka ce ba haka bane, wannan ba zai canza gaskiya ba. Shine Allah ya ce: bal ataynahum bil haqq, da gaskiya muka zo musu. Wannan yabo ne ga Al-Qur'ani, yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa ya zo da gaskiya. Wanda zai sanya mu, wato mu dike Al-Qur'ani kamkam, baka neman wata, baka ba za ka samu wata gaskiya ba in ba gaskiyar Al-Qur'ani ba. Ta gaya maka gaskiyar abin da ke cikin halitta, ta gaya maka gaskiyar abin da ke cikin hukuncin Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce: wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmomin ubangijinka sun cika a fadar gaskiya da kuma a adalci wajen hukunci. Wajen fadar gaskiya babu kamar Al-Qur'ani, haka wajen hukunci babu adalci kamar irin adalcin hukuncin Al-Qur'ani. Wa innahum lakazibun, su kuwa hakika lakazibun, na rantse maƙaryata ne. Dan me suka fada? Abin da suka fada ba gaskiya bane. Allah ya ce: mattakhadha Allahu min walad, Allah bai riki wani ɗa ba. Saboda haka kuwa su ka ce Allah ya riki ɗa. Kaga wa innahum lakadibun, mattakhadha Allahu min walad, Allah bai riki wani ɗa ba. Wama kana ma'ahu min ilah, kuma babu wani abin, babu wani ubangiji tare da shi, babu wani abin bauta tare da shi. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, da a ce akwai wani abin bauta tare da shi, da kowane ubangiji ya tafi da abin da ya halitta. wala ala ba'dhum ala ba'd, kuma da wanin su yayin rinjaye akan wani. Subhanallahi amma yasifun, kai sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke sifanta Allah da shi. Allah shi da kansa ya tsarkake kansa bayan fadan wannan dalili. Ka duba irin yadda wannan gaskiya ta bayyana, ba abinda zaka ce bayan wannan sai dai ka ce abinda Allah ya faɗa din. Subhanallahi amma yasifun. Ta yaya sai Allah ya samu da kamar yadda Allah mai bukata? To in ku Allah yana da bukata, wannan abin da yake bukata ya fi shi, domin duk abin da zaka zama to kana bukatar sa, ma'anar sa shine kan cewa baka wadatu da kanka ba, dole sai da shi. To Allah kuwa in dai ya zama to bai wadatu da kansa ba, bai zama Allah ba, wannan abin da yake bukata ya zuwa gare shi, ya zama to shi mabukaci ne. In ku shi mabukaci ne, ta yaya za ya biya bukatar wani tunda shi kansa mabukaci ne? Kamar yadda a labarin Misrawa suka faɗa, ji'tuka ya Abdul Mu'in litu'in, laqituka ya Abdul Mu'in tata'an, nazo wajenka ya Abdul Mu'in ka taimake ni, sai nazo na same ka kai ma kana neman taimako, ba kaga shikenan ba sai in koma gida ni ba, shine ba ufa talib wal matlub. Allah yace da idan la dhaba kullu ilahin, da a ce kuma Allah ba shi da babu wani abun bauta, babu wani ubangiji tare da shi, ba wani wanda yake daidai da Allah, domin inda akwai to da kowanne daga cikin wanda yake daidai da Allah da kuma shi Allah kowa sai ya tafi da nasa halitta. Tunda dama kebantacciyar sifar Allah, kebantacciyar sifar ubangiji shine halitta. To inda Allah yana da wani abun tarayya, to da za a samu wancan abun tarayya shi ma yana da tasa halittar. In ku yana da tasa halittar, sai Allah ya tafi da tasa halittar, shi ma wancan ya tafi da tasa halittar. Shi yasa kaga Allah yayin da yake aibata masu bautar wani Allah, sai ya aibata su da kan cewar ba su halicci komai ba. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun. Sun riki abun bauta, sun riki waɗansu iyayen giji ba Allah ba, wanda ba su halicci komai ba, su ne aka halitta. Wato kenan kebantacciyar sifar ubangiji yayi halitta. To dalili cewa babu wani abun tare, abun bauta, babu wani ubangiji tare da Allah, shine bamu ga wata halitta daban ba ta Allah ba, kuma Allah ubangijin ta ya tafi da ita, ta Allah ma kuma tana daban. Idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd, da kuma sashin su yayi rinjaye akan sashi. Wannan shine dalilin da malaman ilmul kalam, ilmin tauhidi, suke cewa dalilut tamanu. Wato in ka kaddara cewar akwai wani ubangiji tare da Allah, to ko dai ya zamanto kowannen su a ubangiji ne, yana da cikakken iko yayi abin da yake so. Saboda haka ɗaya ya ce wannan halittar motsi za ta, shi kuma ɗaya ya ce wannan halittar ba za ta yi motsi ba. To idan kowannen su ubangiji ne, to ya to kaga dole zai zamanto abinda kowa yake so yayi dole sai ya tabbata. Saboda haka in ka ce kuma kowa abinda yace zai yi sai ya tabbata, to kai istima'u biddai, abinda suke kishiyoyin juna wanda ba za su taba haduwa ba, kuma ba za su taba zamanto a babu su ba, ka tabbatar da su. Wanda yake wannan hukunci da hankali bai sani ba, kace abu gashi baya motsi, baya kuma kawai, shi bai yi motsi ba, shi kuma bai tsaya ba, baya shi kuma shi bai yi motsi ba, kuma shi bai ki motsi ba, kuma a ce yana nan ba zai yi ba, hankali zai bai yadda da wannan ba, ko kuma a ce abu ne an halice, wato yana nan kuma baya nan. Kamar yanda wannan watakila ku ba ku san shi ba, jaguwa jaguwa, wasan kwaikwayo na jaguwa jaguwa, wai matarsa ta je ta kai mijinta zai ƙara aure, ne ta je ta samu boka ta ce wai tana so ita kishi yadda za a aura, make he dey but he no dey, wato tana nan amma ba ta nan. Wai ya mata bokanci, tana nan amma ba ta nan. To wannan shine kowa kaje daga an faɗi wannan, kunga kowa sai yayi dariya, saboda an san wannan rashin hankali ne. Ta zai abu a ce ya samu kuma a ce babu shi, wannan shine istima'u biddai, wannan mustahil ne, hankali ba zai dauke shi ba. To in kuma haka ne, in dai ya zamanto kan cewa ba su yi haka ba, to ba zamanto ci kowannen su a Ubangiji ba. To in ku ko wannan su ba Ubangiji bane, to ɗaya Ubangiji ne kenan, ɗaya ba Ubangiji ba. Nasa na wanda yake shine Ubangiji shine zai tabbata, wanda yake ba Ubangiji ba nasa ba zai tabbata ba. Ko kuma a ce ko wannan su ba Ubangiji ba, to shi kuma wannan mustahil. Ba zai yi a ce ko wannan su ba Ubangiji ba, domin in ko wannan su ba Ubangiji bane, ta yaya aka samu abin da aka samu na halittar Allah? Dole wani yayi rinjaye tunda an samu halittar. To wanda yayi rinjaye aka samu halittar nan shi ɗaya ne, shi ne dalilul tamanu din. Akwai hanyoyi da dama na tabbatar da shi. Ibn Kathir ya yi ishara gare shi, Ibn Ashur ma ya tsawaita magana a kansa. To Allah ta'ala sai ya ce ya tsarkake kansa daga wannan, ya ce wannan wato abinda kuke gani a cikin halitta ya nuna kan cewar babu abin bauta da gaskiya, babu Ubangiji in ba Allah ba. Don haka ya ce subhanallahi amma yasifun, sarki ya tabbata ga Allah daga abinda wato suke sifantawa ga Allah na ɗa da kuma abokin tarayya, wanda dalili ya bayyana akan kan cewa wannan magana ce wadda take mabarnaciyar gaske. Alimul ghaibi wash shahada, alimul ghaibi wash shahada ita ce kira'ar Hafs an Asim. Alimul ghaibi wash shahada, masanin gaibu, masanin abin da ya faku, wash shahada da kuma masanin abin da yake a sarari, shi ma wannan kalma ce ta yabo ga Allah. Ko kuma kira'ar Nafi, alimul ghaibi wash shahada, ai huwa alimul ghaibi wash shahada, shine masanin fake, shine masanin sarari, masanin abin da aka bayyana. Allah madaukakin sarki yana yaban kansa da wannan, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban kansa da wannan sifa ta yabuce. Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallar dare yakan ce Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kage ya jera ya ce Allah Ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil, mai kagar halittar sammai da ƙasa, masanin fake da sarari, masanin saki, masanin fake da bayyane. Kuma a cikin addu'ar da ya koya ma Sayyidina Abubakar da zai rinka yi safa da yamma shi ma, Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Saboda haka in ka duba addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tawassuli da wannan suna alimul ghaibi wash shahada, fata'ala amma yushrikun, dan haka ya daukaka ga abin da suke tarayya da shi. Ai wato ya san abin da ya buya, ya san abin da ake gani. Wannan dalili ne akan cewa shirka batacciyar aqida ce, domin wanda suke masa da'awar cewa Ubangiji ne, sandararre ne, busasshe ne, ba halitta ba ne, ba a sifanta shi da sani, ballantana ma ba a sifanta shi da idraki cewa yana fahimtar wani abu, ballantana har a sifanta shi da sani, ballantana a ce ma abin da ya buya ma ya sani. Domin shi Allah jalla wa ala ba kawai abin da yake ake gani ya sani ba, hatta abin da ya buya. Wato daga cikin sifofin Allah kusan wato wannan sifar ta ilimin Allah ta fi komai cikakken bayani a cikin Alkur'ani. Ayoyi da suke bayani akan wannan sifa ta ilimi wato ayoyi ne masu isa matuƙa, saboda su suke tabbatar da wato cancantar Allah da bauta, su suke tabbatar da cancantar Allah a dogara gare shi, su suke tabbatar da cancantar Allah a ji tsoronsa, a yi masa muraqaba, a bauta masa kamar ana ganinsa, domin in ba ka ganinsa kasancewa shi yana ganinka. Wato sifa ce wadda take tana da tasiri da yawa, shi yasa Allah madaukakin sarki ya isa matuƙa wajen bayanin ta a wurare da dama. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, zuwa karshe inna Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham, irin waɗannan sifofi. To bayan Allah madaukakin sarki yayi wannan kirarin ban girma a gare shi akan bata asasin shirka da danganta da gare shi, to sai kuma Allah madaukakin sarki ya fuskanci nasiha da wa'azi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda maqsudi shine al'ummarsa. Na'am, Allah yace
rabbi imma turiyanni ma yu'adun وَالَّذِي فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
الله يقول قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ kace ya ubangijina idan dai ka nuna min in ka nuna min abinda ka wato ka tsoratar da su na saukar azaba a gare su rabbi fala taj'alni fil qaumi adh-dhalimin ya ubangijina kada ka sanya ni a cikin mutane azzalimai wato bayan bayyanar waɗannan ayoyi wanda duk yake imani ai ya cancanci kuma azabar Allah to saboda haka abinda zai zo cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan to shine wato tawakkulin saukar fushin Allah akan su to idan fushin Allah ya sauka akan su me zai faru gare shi me zai faru ga mu'minai sai Allah saboda wato maqamin tsoron Allah ne domin Allah madaukakin sarki ya bayyana hujja kuma ya tsarkake kansa dan haka ya cancanci a rusuna masa sai ya ce to ya Allah ya ubangijina idan ka nuna min abinda kake musu narkon azaba da shi kake tsoratar da su shi na saukar azaba a gare su a duniya da lahira to ya ubangijina karka sani cikin azzalimai wato karka sani ni ma in zamanto cikin su a cikin wannan wato ya zamanto na halaka yayin da kake halakar da su domin wato rashin albarkar zalunci wato zai iya cutar da mutum zai iya halakar da mutum wato rashin albarka da sharrin zama tare da azzalimai wato zai iya samun mutum shi sa Allah madaukakin sarki yakan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa annabi sallallahu alaihi wasallam wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata ya zuwa ga waɗanda suka yi zalunci to wato wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake aiki da ita yana kamar yanda yazo a cikin musnadil imam ahmad yana addu'a allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون الله كنا روقنك أيكة أي الخير دبرن أيك أنا منكري دكما سم مسكيني كما إذن كينو فن سوك دا أزابا أكم باينك تو الله كدو كرينا با أجكم ودن ديكي نافتنو با شيني ديدا چي دو ونن آير واتو الله إذن كنونا مو حلك سوكر أزابا أكم ودن نم to Allah ni karka sani a cikin azzalimai shine wato ka tsirar da ni daga abin da yake samun azzalimai wannan ya nuna cewar waɗanda suke zama tare da azzalimai wato suna cikin haɗari domin idan halaka ta zo tare da su za a hada musamman yanzu a cikin halin siyasar nan tamu masu mulki tsarin mulki ya bama masu mulki wato a su mulkin kama karya ti yadda suke so an ce an sanya ƴan majalisa dan su hana gwamna wato wuce iyaka an sanya shari'a ta hana gwamna saba doka amma gwamna ya fi karbin majalisa ya fi karbin shari'a kuma waɗanda suke tare da shi duk abin da yace in yace fari sai su ce bat in yace baki sai su ce kirin ba za su taba in aka samu wanda yake gaya masa gaskiya daga irin yanayin jikinsa za a gane baya jin dadi yana nuna rashin jin dadin nan nasa to haka zaka ga ƴan mu'abba haka za su zo su ce dan me ma zaka saurari wannan komai irin alakar su da shi komai sanin cewa yana masa nasiha dole sai ya rubu da shi to raka babu waɗanda za su kewaye da shi sai azzalimai ƴan uwansa saboda haka sai ya halaka ya halaka da shi da su gabaki daya dukkan mai mulki da ya zamanta ya shiga cikin irin wannan to wallahi ya shiga uku Allah ya shemu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce masa kada Allah ka saka sana a cikin azzalimai to sannan yace wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiru kuma mu wallahi masu iko ne mu nuna maka abinda muke ba su tsoron cewa zai afku a gare su wato shine mu zartar da alƙawarin da narkon da muka yi na cewar Allah zai sauka musu da azabar kuma wannan a cikinsa ishara ne kan cewa Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki zai faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai da ya nuna masa saukar azabar da ya rinka yin alkawari akan waɗanda suka karyata shi. Haka aka ya nuna masa yakin Badar, ya nuna musu halakar da su, ya nuna musu waɗannan makiyan nasa waɗanda suka zo suka ɗauko wato mahaifa da hanji na raƙumi suka zo suka sa masa yana cikin sujada a gaban Ka'aba. Ya kirga su ya ce Allahumma alayka bi fulan, Allahumma alayka bi Abi Jahl, Allahumma alayka bi Safwan ibn Umayy, Allahumma. Ya kirga su su bakwai. Allah ya ce Allah na haɗa ka da su gabaki ɗayan su. Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a cikin rijiyar Badar, kuma ya yi musu magana ya ce inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, ni na samu alƙawarin da ubangiji na yi min gaske ne, ku kun samu abin da Allah ya kawarta muku gaske ne? Kaga shine Allah yake faɗa anan, kuma Allah ya nuna masa wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. To tunda ka kasan wannan ya rasulullah, sai Allah ya ce masa idfa abillati hiya ahsan. Allahu akbar. Sai Allah ya ce ka ije mummunan da ake maka da abin da yake shine mafi kyau. To wannan shine kamalar sani, kamalar sanin Allah da kamalar wadatuwa da Allah. Tunda ka san Allah ya riga ya maka wannan, tunda zaka ma bata lokacinka da wani kan cewa wai ya bata maka bari kai ma ka dauki fansa, a'a idfa abillati hiya ahsan, kyautata masa, sai ka ije mummunan sa da abin da yake shine mafi kyau. Idfa abillati hiya ahsan as-sayyi'a, wato ka ije mummunan da suke maka da abin da yake shine mafi kyau. To Allah madaukakin sarki ya nuna mana a wata ayar cewa yin haka shine zai sa ya zamanto ka karya lagon abokin gaba. Fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid, sai ya zamanto wanda tsakaninka da shi akwai adawa, sai ya zamanto kamar mai bada kariya mai cikakken soyayya gare ka. To sai Allah madaukakin, haka Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ya safho da i'rab, ya kauda kai ya kuma yafe gare su, matsawar dai cewa wannan ba zai kai ya zuwa ga rauni a cikin addini ba. Nahnu a'lamu bima yasifun, mu mun san abin da suke sifantawa, mu mun san abin da suke faɗa na halinka sabanin abin da kake akai. Dan sun kira ka sun ce maka sihirtacce, sun ce maka mai taɓin hankali, sun ce maka boka. Mun san duk irin abin da suke sifantawa na mummunan halinka, kamar yadda Allah, kamar yadda suka faɗa dangane da Allah. Allah ya ce subhanallahi amma yasifun, ya tsarkake kansa nan ma sai ya tsarkake manzo, ya ce nahnu a'lamu bima yasifun, mun san abin da suke sifantawa da kai, kuma kai ba haka kake ba. Saboda haka a cikin wannan akwai rarraci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To da ya gaya masa wannan akan mu'amalar da zai yi da abokan gaba na zahiri, sai kuma ya gaya masa mu'amalar da zai yi da abokan gaba na batini shine shaytan. Yace wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shaytan, sai mu tashi anan insha Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفقنا لحسن العمل في هذه العشر الأواخر يا رب العالمين. اللهم جعلنا من عبادك الصالحين في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين وفي هذه العشر الأواخر. اللهم وفقنا فيها للقيام والصيام على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا لقيام ليلة القدر فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وجعلنا من الراشدين، وجعلنا من الفائزين. اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف ما نزل بنا من الضر يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا هذا الوباء وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من شر هذا الوباء، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.